To yanzu dai abu dai wanda yake muhimmanci ga Baba Buhari shine da kwantar da hankalin shi ya samu lafiyar shi daga nutsuwa, sannan in ya nutsu ya huta sai magana kuma jami'a malaman makaranta su haƙuri su koma.
Nana Yusuf Lam Babali, muna fatan shugaban ƙasa Buhari ya maida hankali akan harkar tsaron nan, a inganta shi fiye da yadda ya tafi ya bar abin. Sai kuma bangare na biyu, abin da ya shafi tattalin arziki, yanzu malamai sun shiga yajin aiki. Muke ganin shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ya maida hankali a warware wannan matsalan domin ɗaliban mu su koma karatu, a cigaba da harkoki na karatu a wannan ƙasa.
Sunana Hawo Mustapha. To, abubuwa da dama. Na farko zan iya faɗi cewa tunda bangaren makarantu akan yajin aiki da ake, shugaban ƙasa ya zo ya duba ya maida hankali gurin makaranta da kuma ƙara kokari akan duba yanda tsaron ƙasar yake. Sa'annan kuma haɗa kan jama'a.
Wasu 'yan Najeriya kenan suke tsokaci dangane da abubuwan da suke sa ran shugaba Buhari zai maida hankali a kan su. Ba ga ɗaiɗaikun mutane su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da bayyana ra'ayi dangane da alƙiblar da ya kamata shugaban ya kalla a yanzu. Kwamar Nura Irma Aji jami'i ne a ƙungiyar CISLAC ne bibiyar ayyukan majalisun dokoki da tabbatar da shugabanci na gari.
Mun yi magana cewa ya kamata shugaban ƙasa ya fitar da wata matsaya a kan faɗin faɗa da ɓangarorin ƙasar nan suke ta yi. Shugaban ƙasa kimanin kwana 100 da yake yana waje baya ƙasar nan, mun ga dawowar harkar insurgency na da sace-sacen mutane a ƙasar nan, harkar tsaro ta ƙara ɗaukar wani sabon salo. Mun ji hankalin shugaban ƙasa a kan cewar dangantaka tsakanin ɓangaren zartarwa da ɓangaren shari'a da kuma ɓangaren yin dokoki majalisa tana da muhimmanci. Bai kamata shekara biyun da yana mulki a ce an yi su ana cikin wannan kace na ce tsakanin su ba. Ya kamata a zauna a yi wa juna magana ta gaskiya, a tinkari matsalolin da 'yan ƙasa ke ciki a yanzu, don rayuwa ta yi tsada.
Shugaba Buhari dai ya bayyana ne a Najeriya mako guda da fara yajin aikin da ƙungiyar malaman jami'o'in ƙasar ke yi. Farfesa Mahmud Lawal da ke zaman shugaban ƙungiyar mai kula da shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na cewa,
muna farin cikin dawon shugaban ƙasa da kuma farin cikin samun lafiyarsa da dawowa gida Najeriya. To, amma abin da nake so mu gane shi ne, wato mu ita ƙungiyar mu ta malaman jami'o'i ta Najeriya muna kallon gwamnati a kanmu abu ne wanda yake mai ci gaba a kullum. In an faro shi, duk wanda ya zo zai ci gaba da abin da ya zo ta ranne ɗora a kai sai a ci gaba. Mun yarjejeniya da gwamnatin baya, mun yi zaton cewa gwamnatin da ta zo yanzu za ta yi ƙoƙari ta ga cewa ta aiwatar da wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati. To, amma hakan bai samu ba, kuma har muka samu kanmu a cikin wannan hali da ake ciki yanzu da muka shiga wannan yajin aiki na sai baba ta gani. Amma abin da muke fata shi ne dawowar shugaban ƙasar. Muna sa ran cewa watakila ko wani abu zai fito daga cikin dawowar nasa, saboda ɗalibai su koma bakin karatu ma mu koma bakin aiki, wani abu ne mai kyau. To, amma wani abu da nake so in nuna shi ne dawowarsa da rashin dawowarsa dai magana ɗaya muke yi, shi ne abin da yake, shi ne ya fi dacewa, wanda kuma zai kai jami'o'in ƙasar nan ga ci gaba da kuma bunƙasa, da kuma 'ya'yanmu da jikokinmu za su samu ilimi mai nagarta.
Farfesa Mahmud Lawal kenan shugaban shiyar Kano na ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Abin da ya samu Najeriya ya same mu kenan. Idan yau 'yan Najeriya suna cikin horin ciki, babu shakka 'yan Nijar suna cikin horin ciki. Idan suna cikin damuwa, 'yan Nijar ma na cikin damuwa. Akan haka muna nuna mu ma farin cikinmu, muna kuma taya su murna, sannan kuma muna ƙara daɗawa da zama tare da su a cikin addu'o'in da suke yi na Allah ya ƙara mai sauƙi, ya ƙara ba shi lafiya, kuma Allah ya ƙara tsayar da digadigan shi akan wannan manufata shi ta ganin cewa ya tabbatar da mulki da adalci.
Me kake fata shugaba Buhari ya maida hankali a kansa idan ya koma ofis?
Muna fata da Buhari a ƙara zagi dantse akan wannan sha'anin tsaro, saboda a duniya ana cewa zaman lahiya ya yi zaman ɗan sarki. Duk abin da za a yi na duniya, duk wani ci gaba da za a nema na duniya, idan babu tsaro, to zai zama aikin shaitana yi, zai zama na banza. Muna fatan wannan harka ta tsaro a ƙara duba ta, saboda waɗannan mutane ɗan Boko Haram muna ganin ga dukkanin alamu kamar dai akwai wata maƙarƙashiya da aka yi bayan babu Buhari, wanda har suke samun dama na dawowa suna cin karansu babu babbaka. Sannan kuma fannoni da shi da kanshi ya yi imani da cewa waɗannan fannoni su ne fannoni na ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasa, cewa da yaƙar cin hanci da rashawa da kuma yaki da duk wasu masu neman tada zaman tsaye shine zai iya tabbatar da tattalin arzikin kasa. Muna fatan wannan kuduri nashi ya ci gaba akan haka nan bisa akida da muka san shi da ita, da kuma irin yadda muka ga duniya ta shaide shi, da kuma irin yadda su da kansu ƴan Najeriya suka yi imanin cewa shine dai tilo wanda zai iya kawo ƙarshen matsalolin da Najeriya take fama da su. Kun kuma yi imani cewa Buhari mutum ne da yake da akida irin wadda waɗansu daga cikin magabatan Afirka da muka yi zama da su waɗanda aka yaƙa kamar su Kanal Kadafi waɗanda suke fata Afirka ta yi tsaye a tsawonta ƙasashe su tabbatar suna tsaye a digadigansu. Kuma bambanci a cikin tafiyar mota ƙasashen Afirka, Buhari yana yaƙi akan haka.